a rahotannanmu da muke kawo muku na watan Ramadana. A yau da nan VOA ya leka makarantar koyarwa na School of Hygiene da muka zanta da shugaban lafiya al'umma Malam Mustapha Yunusa, inda yake mana bayani dangane da yadda ya kamata a tsaftace kayan marmari da ganyaye da ake amfani da su a wannan lokaci, ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Malam Mustapha Yunusa, kuma ni ne shugaban bangaren public health, zance HOD na public health department na wannan makaranta mai albarka School of Hygiene Kano. To alal haqiqa lokacin azumi lokaci ne babba mai muhimmanci a rayuwar dan adam, musamman wanda yake musulmi, kuma ko ba komai ana amfani da abubuwa na marmari, kama daga kan su salad, cabbage, carrots, dabino da dai sauran abubuwa wanda ake cin su ba tare da an wanke ba, ko ince ba tare da an dafa ba. Abu mafi muhimmanci shine lokacin da aka zo za a ci irin wannan kayayyaki, musamman salad ko carrots ko cabbage, ya kamata a wanke shi da tsaftataccen ruwa. An so ma a dan saka gishiri a cikin ruwan domin a tabbatar da an wanke dukkan wani irin abu da zai iya kawo cuta a cikin sa. Ba dan kuma saboda wayannan abubuwa yawancin su ana noma su ne a wayansu gurare wayanda ruwan da ake yin amfani da shi wajen ba su ruwa ne wanda ba mai tsafta ba, yawanci na kwata. Sa'annan kuma ana zuwa musu takin Hausa, takin gida, wanda wani ma har da irin masayin an kwashe ana zuwa, to wannan yana tabbatar da cewa abubuwa masu nau'i da su sa a kamu da amai da gudawa ko cuta atini ko wani abu mai kama da rashin tsafta sosai yana ta'allaka a kansu. Amma wanke su da ruwa mai kyau wanda aka dan sa masa gishiri yana taimakawa ya kasance an tsaftace su. Zan so yin wata magana ta wanke hannu. Wanke hannun nan yana da muhimmanci sosai. Mutum zai yi azumi wuni guda ya kawo zai sha ruwa bai damu da ya wanke hannunsa ba, a nan ana samun babban matsala. So mutane su ɗauka cewa koda wani irin sauri ake kafin a sha ruwa, a tabbatar da an wanke hannu sosai. Wanke hannu wanda zai tabbatar da an sa sabulu ko an sa toka ko wani abu wanda zai tabbatar da hannun ya zama mai tsafta, ba don kuma saboda a tallafa wajen rage yaduwar cutuka masu alaka da irin cutuka wanda suke da rashin tsafta. Idan an yanka shi an bar shi a buɗe ya ɗau lokaci, akwai matsala. An fi so koda an yanka shi ba za a iya cinye shi a lokacin ba, to ya kasance a rufe. In zai yiwu a saka shi a cikin fridge. Idan babu damar yin amfani da fridge, to ya kasance an killace shi a guri mai kyau mai tsafta ta yadda guda ba zai hau kai ba, ko in su kwari musamman kiyashi ko irin gizo-gizo ko kyankyaso ba zai hau kansa ba, ta yadda idan an zo za a amfani da shi musamman da yamma za a sake ɗauko shi a zuba shi a cikin ruwa mai tsafta, a ɗauraye shi ma so samu da gishiri ɗin kafin a zo a faranta shi a ci domin samun biyan buƙatar ta azumi. Dabino wani abu ne wanda kusan kowa yana cinsa a lokacin azumi, to shi ma yana da muhimmanci a wanke shi. Idan an duba za a ga masu tallan suna ɗaukansa akan faranti ne ba tare da an wani rufe shi ba, saboda ana ganin abu ne wanda yake bushashe ba mai ruwa a jikinsa ba. To duk lokacin da mutum ya sai dabino in ya zo ya ci shi, ya tabbatar ya wanke shi. So samu ma a ɗan zuba shi a ruwa ya ɗan jiku, ta yadda duk wani abu da ya manne a jikinsa mai ƙarfi zai saki jikinsa, in an zo wanke zai fita smul ba matsala. Rashin wanke dabino kafin a ci shi wata mummunar ɗabi'a ce wacce gaskiya tana illata lafiyar mutum, ba don kuma saboda za a rinka cinsa tare da dukkan abin da ya hau kansa na ƙura ko na ƙwayoyin cuta ko kuma na wani irin datti ba tare da wankewa ba. Mun ɗauka kaman shi dabino tunda ana ganin sa wani babban abin shi ne wanda ya samo asali daga fiyayyen halitta, to ko wancan lokacin tsafta muhimmin abu ne wajen kafin a ci dabino. So a yanzu ma yana da kyau kafin a ci a wanke shi, a tabbatar da ya zama tsaftacce kafin a ci shi. Wannan shine abin da zance dangane da dabino. Sa'annan shi kansa karas yawancin sa abu ne wanda ake cin sa ba tare da an wanke ba, kuma a cikin ƙarƙashin ƙasa yake. Ƙasan nan kuma tana ɗauke da taki da ƙwayoyin cuta da tsutsotsi da sauransu. To idan ba a wanke shi ba, so samu ma an kankare bayan sa, to wannan yana tabbatar da cewa an ci shi tare da ƙazanta, ƙasa da sauran ƙwayoyin cuta wanda ido baya iya ganin su, amma kuma suna jiki. In an ci su za su haifar da cutuka, musamman cuta amai da gudawa ko atini ko kuma ciwon ciki da sauransu.
To madalla, Baraka Bashir, dandalin VOA.